Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniyar mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Russia Vladimir Putin ya jagoranci wani gagarumin atisayen soji a yayin da barin wuta ya tsananta a gabashin Ukraine jiya Asabar, bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya ce Putin ya ma yanke shawarar mamaye Ukraine. Na yi imanin cewa ya ma yanke shawara, muna da dalilai na yin imani da hakan, a cewar Biden shekaran jiya Juma'a yayin da yake jawabi daga fadar White House. Jiya Asabar, sojojin Russia sun kaddamar da wani gagarumin atisayen sojojinsu na ɓangaren nukiliya, wanda Putin da kansa ya jagoranta, ko da yake Biden ya ce bai yi imanin cewa a haƙiƙa Putin na tunanin amfani da makamin nukiliya ba. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce rawar dajin wadda fadar shugaban Russia ta ce tun da farko an tsara ta ne don tabbatar da cewa an shirya tsaf, ta hada da jerin atisayen amfani da jiragen ƙarƙashin ruwa wajen harba makamai masu linzami masu iya isa wata nahiyar daga wata, a yayin da Putin da shugaban Belarus suka sa ido akan harkar. A halin da ake ciki kuma, lugudan wuta da cillar rokoki sun tsananta da daren jiya Asabar a yankin Donbas na gabashin Ukraine, ta yadda tsananin tashin bama-bamai ya dada janyo fargabar cewa ana gab da barkewa da yaƙi gadan-gadan. Shugaban Jamhuriyar Donetsk da ta ayyana ƴancin kanta da kanta jiya Asabar ya bayar da umarnin ɗaura ɗamara ga duk maza masu lafiya da su gabatar da kansu ga masu ɗaukar soji su shiga rundunar yankinsu. An hana maza masu shekaru 18 zuwa 55 ficewa daga Jamhuriyar mai ra'ayin Rasha wadda ke ƙuryar gabashin Ukraine. A wani al'amarin kuma mai firgitarwa, shugaban Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wata dokar soji jiya Asabar mai kiran duk wani tsohon soja mai sauran ƙarfi da ya je wurin koyon harkokin yaƙi. Wasu ƙwararru sun ce wannan wani abu ne da aka saba yi shekara-shekara, to sai dai a watan Afrilu akan yi, ba a watan Fabrairu ba. Mutane akalla 15 sun mutu a garin Beledweyne na yankin tsakiyar ƙasar Somalia jiya Asabar, a cewar gidan talabijin na gwamnati, bayan da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa a wani wurin cin abinci, wanda shaidu suka ce ya yi cunkus da jami'an gwamnatin yankin da kuma 'yan siyasa. Ƙungiyar mayaƙa ta Al-Shabab ta yi ikirarin kai harin, a cewar rahoton bayanan sirri na shafin SITE mai sa ido kan ƙungiyoyin mayaƙa a yanar sadarwa. Tsatsaurar kungiyar mai da'awar kishin Islama, wadda ta saba kai hare-hare kan muradun gwamnati da farar hula, ta kaddamar da hare-hare biyu cikin makonni biyu da suka gabata. Indiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun rattaba hannu shekaran jiya Juma'a kan wata yarjejeniya wadda ƙasashen biyu ke ganin za ta inganta cinikayyarsu ta bai ɗaya zuwa dala biliyan 100 daga yanzu zuwa shekaru 5 masu zuwa. Wannan ɗaya ne daga cikin jerin yarjejeniyoyin cinikayyar da Indiya ke ƙoƙarin shiga a wannan shekarar don faɗaɗa tattalin arzikinta da annobar corona ya addaba. Masana tattalin arziki sun ce wannan wani gagarumin sauyin salo ne daga abubuwan da suka gabata, lokacin da Indiya, wadda ke kare fannoni da dama na tattalin arzikinta ta wajen lafta haraji, ta yi jinkiri wajen shiga yarjejeniyoyin kasuwanci mara shamaki. Prime Minister Narendra Modi na Indiya da yarima mai jiran gado na haɗaɗɗiyar daular Larabawa Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan su ne suka rattaba hannu kan gawurtacciyar yarjejeniyar ta tattalin arziki. Ɗaruruwan 'yan sanda saye da kayan kwantar da tarzoma sun karaɗe hanyoyin Ottawa, babban birnin ƙasar Canada, da aka afkamar, suna ta kamawa da korar masu zanga-zanga, suna janye motocinsu, inda a ƙarshe suka shawo kan al'amura akan hanyoyin da ke gaban ginin majalisar dokokin ƙasar. Yayin da masu zanga-zangar suka ja baya saboda matsin lamba daga cikin ayyuka mafiya girma da ƴan sanda suka taba yi a tarihin kasar ta Canada. Hukumomi na fatan wannan zai zama ƙarshen zanga-zangar da aka shafe makonni uku ana yi kan tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar corona da gwamnatin Prime Minister Justin Trudeau ta dauka. A bangaren wasannin Olympic kuwa Bas Swing na kasar Belgium ya doke abokin karawarsa a fafatawa mai tsanani ta tseren skating na bangaren maza a birnin Beijing jiya Asabar inda ya ciyo ma kasarsa lambar zinarin ta farko a tsawon shekaru 74 na gasar ta lokacin sanyi. Swing dan yankin Pyeongchang wanda a baya ya ci lambar azurfa da farko yana can baya ne kafin tseren ya tsanani zuwa lokacin gamawa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki dole. Kasuwa akai miki dole. Kasuwa a kasashe ya take. Kasuwa a kasar mu.
Jama'a masu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannun mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin kasuwa kai miki dole na muryar Amurka. Yau kuma ga mu a wata kasuwa ita ma dai a cikin kwariyar garin Kaduna amma ta sha bamban da irin kasuwanni da muke zuwa. A iya cewa kasuwa ce amma masana'anta wato kasuwar Fanteka. Ko da ke dai Fanteka guda biyu ce, akwai tsohuwar Fanteka da sabuwa. A wannan Fanteka da muke ciki tsohuwar Fanteka ce. Saboda haka akwai abubuwa daban-daban, akwai masu yin gadaje, kera gadajen a kera su a ba da salin su a siyar. Sannan akwai guraren masu yin tukwane, akwai masu yin akwatu, akwai masu yin gadajen karfe, ga na katako, ga abubuwa dai a Fanteka sai abin da ka gani. To yanzu haka na shigo wata rumfa gashi na kuna ji ana kwalkwalkwal kare kere-kere ake na gadaje kayan dukkan da ake kawo daki da kamfani dai. Gani tare da ɗaya daga cikin shugabannin wannan kasuwa. Alhaji da farko masu sauraro su ji sunanka.
Sunana Zakariya D Umar.
Malam Zakariya, me da me muke iya gani a wannan kasuwa ta?
To yanzu dai abubuwan da kake gani ga gadaje, ga kujeru, wardrobes, komai dai na kayan daki muna yi. Tunda kan gado kanshi akwai drawer, akwai kujera, duk wani abu dai na daki, in dai na ado ne na daki, to muke yin shi. Mu yi mai sharar, mu yi masu aure su zo. Sibari yaran mu ayi aiki da shauran su duka flash doors duka wani abu da ka sani kitchen cabinet da komai duka ana yi ana.
To amma naga wasu katakwayen daban da wasu katakwayen ga wasu nan wanda an yi ba ma bukata a musu fenti ga wasu kuma kamar tsofaffi ne za a goge a gyara kuma su dawo sababbi ya abin yake.
To wayannan wanda kake gani wanda ba sai an yi fenti ba ana ce mai MBF. To akwai kala kala kamar yanda yadi yake kake ganin yadi na riga ko na wani abu to haka yake kala 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 sun fi kala 20
nan a iya cewa kamfani ne na yin kayan daki. To a wannan kamfani ana yi ne a sarar ko ana yi a siyar ko ko uwar iya da za ta aurar da ita kawai za ta wani tabar da ko mahaifin iya?
To duka ba wanda ba a yi za su zo nan a daga wani gari ma ana zuwa nan Fanteka dan a nan Fanteka zan iya ce ma arewacin Najeriya gaskiya mu mun hada ko ina ne dan ba daga inda ba a zuwa nan kasuwar.
Ya tarihin dadewar wannan kasuwa ta dade?
To alhamdulillah ta dade. Ni kaina da kake magana da ni gaskiya ina kasuwar nan sama da shekara 40. Lokacin in ka zo neman wani mutum zaka same shi duk wanda ka tambaya an Allah yadda an siya san shi. Amma yanzu ni da nake magana nan akwai wa'anda in na gani yara ban san su ba a layin ma da nake. Alhamdulillah mu kanmu nan kafinta tsakani da Allah in nace ma ga adadin yawan yaran mu anan to sai dai kawai ai harsashe domin akalla a nan shagon ne yara sun fi mutum 20. Alhamdulillah
nagode kwarai. Akwai matasa burjik a wannan shago amma bari ɗaya mun ya dan magana nagode ta dinki a cikin wannan shago nake ciki kamun tafi. Malam me sunanka?
Sunana Aliyu.
Malam Aliyu na gan ku matasa irin ku ga kuna azu me da me kuke koya ko kuma kai ka riga ka fara nuna?
Eh to muna koyan aikin kujera da gado da sauransu duka dai kayan daki.
Akwai mataki mataki na kai ka dara wasu ga wasu kanana nan kai kamar shekara kano da fara koyan aikin nan?
Eh zan iya kai shekara 10 da fara aikin nan.
Yanzu da me zaka yi kerawa?
insha Allah zan iya kera kujera gado wardrobe hakan
sai an kusa yayi ka
insha Allah
to muna godiya mallam Aliyu to masu aro kamar yanda muka gaya muku wannan kasuwa ta fante ka kusanta hada komai ina cikin wucewa a cikin kasuwar sai naga wani shago babba ka wanda kusan kayan komai na yin wayarin din ruwa a gidajen mutane da ake cewa plumbing kayan plumbing ne kawai ga sunan iri-iri wasu ma ni ban ma san sunan sa ba Alhaji masu aro zan so ji cikakken sunan ka a wannan kasuwa ta Fanteka
na Alhaji Ya'u Shehu
Alhaji Ya'u Shehu me da me kike saiwa
ina sai da kayan plumbing ne
kamar da me da me kinan
yawa abin da ya danganci toilet ya danganci overhead tank ya danganci pipes ya danganci kuma kaya na wayarin muna ce mashi piping kayan piping na gida
naga kamar wasu kamar a iya cewa second hand wato wanda an taba amfani da su aka fito da su sabanin wani guda kaje ga duka sababbi ne ya yanayin naku
yanayin wato su second din gida misali wani yakan sai gida yace abinda kawai yake bukata fili to irin shi ne wani lokaci sai su kira mu su ce to in muna bukatan kayan wani lokaci suka ce hatta rufin din gidan ma in muna bukata muna isa su filin kawai su so
amma mutane sukan zo su ce suna neman irin waɗannan sakan sakan kayan
eh kwarai kuwa kusan yanzu ma da yake ba kuɗi a hannun jama'a kusan sakan din ma dai shine ya fi tafiya saboda shi kowane lokaci za a zo a tambaya dan mutane ba kuɗaɗe a hannunsu
amma ya magana farashi akwai bambanci ne tsakanin sabo da farashi
sosai sosai yanzu misali kamar toilet sabo da lokacin abin duniya tana kwance baya wuce 10,000 baya wuce 2,000 a ce dai karkari karshen shi 12 amma yanzu ya kai kusan 24,000 kusan ya ninka to haka yanayin sabon yanayin shi sakan ne sakan din da baya wuce 5,500 amma yanzu ya kai har 15,000 shi kuma to kaje da abubuwan suke
wato idan mutum ya zo siyan sakan din zai samu sauki
zai samu kwarai da gaske
to muna godiya Alhaji to masu aro yanzu haka dai muna cikin tsakiyar kasuwar Fanteka wadda ita kuma take tsakiyar garin Kaduna kun ji irin dadewa da wannan kasuwa ta nan wajen kere-kere ne kuna jin ana ta kalkalkal abubuwa ne ake kirawa har da tukwanen girki da sauransu Alhaji me sunanka ga mu a wani shago
sunana Muhammadu Sani
to me kuke kirawa
muna kirawa tukunya muna kirawa murhu zuwa matsani
sai wani irin tukwane
tukwane kamar na irin shafa wanda ake zuwa na abin da murhu na abin nan na girki
to wannan murhun itace ko na gawayi
ne itace muna yin na gawayi muna yin na itace
ya maganar kasuwa
kasuwa alhamdulillah
kuna sayarwa ne daidai koko sari
muna bada sari muna sayarwa kuma muna sayarwa daidai
yanzu kamar wancan murhun da naga an kera zai kai nawa
wannan kaman wannan abin da muke sayarwa muna sayar da shi 1,000
wanda ya fi shi girma fa
wanda ya fi girma muna sayar da shi 1,500
to murhun
wanda ya fi wancan girma muna sayar da shi 2,000
to idan tukunya ce kamar wancan tukunyar da naga ni ta tasa za ta kai nawa misali
eh muna sayar da kaman 1,500 wacce ba ta kai ta muna sai ta naira 3,000
kamar yadda muka gaya muku masu aro har yanzu muna kasuwar Fanteka wadda kasuwa ce ta kere-kere kuma yanzu gashi na ga wani matashi a wata inuwa ya faffalla wasu abubuwa yana ta kera kamar abun biredi ne ko me sunan ka mala
sunana da farko dai sunana Yusuf Jibrin
mala Yusuf da kake kira ne
ni ina kera gwangwanin biredi ne
gwangwanin biredi da me da kuke yi
eh gwangwanin biredi muna yin da har da na cake da na kaji daga din muna yi daddy same
to amma kuma gaskiya da dai muka fi karfin gwangwanin biredi ne kukan yi ku aje ne koko kamfanin masu biredi ne suka zo su ba ku aiki
wani zubin mukan yi mu aje wani zubin kuma masu gidan biredin su suke badawa kowane guda ɗaya dai ana sai da shi 450
to amma ya riba akwai riba
a gaskiya alhamdulillah akwai riba tunda ana samu a rufa ma juna asiri akwai riba sosai wallahi
to muna godiya muna ci gaba da zaga kasuwar Fanteka yanzu kawai sai na biyo wani guri tun kafin ana sana da wani zafi na kona ne sai da naje naga ai gasa tukwane ake irin nan ban san sunan tukwanen ba amma ga ɗaya daga cikin manyan shugabannin ko jagorori wannan wuri Alhaji menene sunanka
to da farko dai sunana Modibo Isa baban Alhaji
wannan kamfani ne kawai na kusan komai na gurin me ake a wurin ne
a gaskiya tukunya muke irin tukunya mai kafafuwan nan na aluminium to dan haka dole ne zaka ji gurin ya dinme da zafi
da me ake yin ta tsoron wannan zafin
to wuta ne ga yanan dai a waje kana gani ana hurawa gawayi dai haka da aluminium ana narka aluminium haka
na wuto wasu masu tukwanen naga su ba wuta ba komai suke tabbuga nasu ta
kasa ce ku kuma naku sai an narka
mu namu sai an narka tabbas
to me da me kuki kuki hada
to da farko muna hada gawayi da tanki na narkawa sai mu nemi blower na hannu na huri to shine ake kuma hadin kenan dai da sauran su
wannan irin karafuna ne ake narka
aluminum ne haka condem na mota da irin kwano na aluminum haka dai haka nan dai
yanzu nan na joni ya ce mun gafara na ga ya aje wani kantame min abun mota shi ma duwutar za a jefa
duwutar za a jefa shi a gaban ka ga yana ana jefa su cikin
yanzu wannan narkewa dai
narkewa zai da gaske kuwa
to iyaya irin waɗannan tukwane kamar katuwar tukunya
number 50
number 50 za ta kai nawa
eh number 50 kudin ta 35,000 ce a yanzu
to tukunya mafi kankanta number nawa ake ce mata
rabin number kenan
ita ita kuma nawa
ita kuma 1,000 ne
to nan ku kamfani ne ana ba da sari ne koko mai daya ma yanzu ne
sai ai nan sari muke bayarwa daga kasashe ma waje man nan suke zuwa su zo su sari tukwanan nan su tafi da shi har zu daga Kamaru Chadi Niger ina ne ba inda ba a zuwa su yan tukwanan nan namu wannan da kake gani da shi ake amfani a gidan biki buhu guda za a juye a cikin wannan na shinkafa kuma ta dahu lafiya lau
to ya yanayin kasuwa
to kasuwa alhamdulillah ba abinda zamu ce ma Allah sai dai godiya kawai muna mu muna gode ma ubangijin mu saboda gaskiya halin da ake ciki yanzu wannan hare hare da sauransu da ake danya a kauyuka wannan kuma ya dan kawo mana cikansa a kasuwancin namu gaskiya saboda da me a kauyuka ake yawan siyan kayan a tafi da su a kauyuka to kaga kuma ba hanyoyi da ya kamata a shiga da sauransu da kayan to wannan ya kawo mana cikas sosai a kasuwancin namu
to ya magana farashi da tsakanin shekara biyu ko uku suka wuce zuwa yanzu farashin ya dan ƙara hawa ko sauka
a farashi karuwa yayi ma sosai ma
to muna godiya kwarai
to alhamdulillah
na gode na ganka tabbata matasa yanzu kamar wannan kamfani na kowa nan matasan kowa abin da yake daban kana da mutun kan nawa
yanzu haka ina da mutun 15 dai a nan karkashi na a nan yanzu haka
wannan kamfani ne mai zaman kanshi
yawa kana gode
muna godiya walau jama'a muna godiya kuma ina ganin iyaka abin da zamu kawo muku kenan a cikin wannan kasuwa zamu karkare a wannan masana'anta wadda naso a ce da zamanin sanyi nazo in shaɗi ni kawai dan gaskiya da huwa ce iya da huwa kawai tukwane kace gani inda ake kona karafuna a wannan kasuwa ta Fanteka kuma a madadin dukkan wa'an suka taimaka wajen ganin wannan shiri na kasuwa ya zo muku daga wannan kasuwa ta Fanteka dake kwaliyar garin Kaduna wadda kasuwa ce mafi akasari akwai kere-kere wasu ma ba mu je gurin su ba don akwai masu kera gadaje kuma na karfe ko gurin yan katako da gurin yan rodi da sauransu duka dai a cikin wannan kasuwa ta Fanteka a madadin wa'an duka suka taimaka wajen ganin wannan shirya zo muku da kuma sakin Hausa na muryar Amurka Isa Lodi karake cewa sai kuma wani lokaci idan Allah ya saki sada mu
shirin BOE Hausa kasuwa akai niki dole kasuwa akai niki dole
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
dan wana ina mamakon ku da wannan lokacin sunana Reverend Annani Gajere daga Assembly of God Northern Nigeria dan karfafa mu yau cikin littafin Korintiyawa ta farko sura 15 aya 58 yana cewa don haka yayin wana kaunatattu ku tsaya a kai kuna himmatuwa da aikin Ubangiji domin ku kun san famar da kuke yi saboda Ubangiji ba banza take ba ina son magana cewa ka karfafa abubuwan da ke faruwa yau a duniya irin ababen da muke fuskanta yau a duniya yana kira mu da mu karfafa Yesu ya riga muna alƙawari ya da mun karfafa kowane irin jaraba kowane irin gode zo mana za mu zama masu nasara yau muna da mutane da ba su san darajar rai na dan adam ba muna da mutane suna ganin ran dan adam bai da wani tamani bai da wani amfani suna kashe rayuka muna ganin mutane wanda suna tasarwa suna kona gidaje suna yin ababen marasa kyau kai a matsayinka nan mai bi Isa Almasihu ka karfafa ki a matsayinka nan Yesu mai bi Isa Almasihu ki karfafa domin wata rana akwai albarka lada yana zuwa miki domin haka ina son karfafa ka a wannan ranar ina son karfafa ki a wannan ranar kada ka yadda zuciyarka ya karaya kada ki yadda zuciyarka ya kai karaya mu karfafa domin wata rana za mu tsaya gaban Ubangiji mu karɓi sakamako Allah nan da muke bauta mishi ba zai yashe mu ba ba zai kyale mu ba shi yasa kowane abu da ya zo wurin mu muna iya tsayawa domin mu samu karfafa daga wurin Ubangiji don haka ina son gaya maka kai da kake nan Najeriya kai da kake nan Afirka da duniya gabaki daya cewa mu karfafa a cikin kowane irin abu da muke fuskanta jaraba ta kowane irin tashin hankali da yake zuwa mana mu karfafa rana yana zuwa wannan zai zama labari rana yana zuwa kuma zamu zama masu nasara gaban Isa Almasihu to maka dan uwana da yarwa tana cewa a kullum mu karfafa ta haka zaka samu nasara Ubangiji ina gode maka domin wannan kalmar ta kada ka ce mu ka yadda kuma rayuwar mu zama tsare na karfafawa zuwa gare ka inda zamu tsaya ko da ne muna fuskanta a gashin kuwa sunan ka zai samu daukaka domin Yesu Kristi mai cetonmu amen
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan tarin fuka wato tuberculosis a Turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren jami'in lafiya Dr. Abubakar Sa'id Kanya. Likita barka da wannan lokaci.
To masu sauraro assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
To likita masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani game da tarin fuka.
Tarin fuka tari ne da yake kama bil'adama kuma yawanci farkon kamawan huhu yake tabawa. In ya taba huhu sai ka ba da mutum ya ga tari da kuma fuka din wato lumfashi mai wahala. Kuma wata kwayar cuta nau'in bacteria da ake cewa Mycobacterium tuberculosis ita take kawo wannan tarin wanda farko yake kama huhu amma ba zai iya harbar sauran gurare a jikin dan adam. In ba a dauki mataki ba ko ba a sha magani ba zai iya harbar wasu sassa na jikin dan adam. Zai iya taba ciki abinda ake cewa abdominal tuberculosis, yana taba gurare da yawa, akwai ma abinda ake cewa miliary tuberculosis. Zai tattaba duka organs na mutum kai har kashi, kinga karfin kashi na jikin bil'adama. To tari zai iya harbuwa daga nan ya fita daga pulmonary tuberculosis ya zama disseminated tuberculosis wanda ya harbu ya tattaba gurare da dama. Shi kanshi wajen bada maganin akwai abinda ake cewa multi drug resistance tuberculosis. In aka yi sakaki ko aka fara shan maganin aka daina ko kuma aka samu tarin yayi karfi ma shi kanshi in an sha wasu magungunan na farko da ake fara bayarwa sai a kasa samun galabar cimma shi wannan ciwo. Sai an harhada wasu magunguna saboda wannan abin da ake cewa multi drug resistance, an harhada magunguna amma kuma ba su yi tasiri ba.
Shin me ke kawo cutar tarin fuka?
To abin da yake kawo shi ciwon tarin fuka idan mutum ya harbi da ita wannan kwayar cuta ta Mycobacterium tuberculosis bacteria ce, saboda misali ko wani shi ma ni laruren sun haɗu an cakuɗu ko a guri mai cunkoso inda ba iska ta hanyar lumfashi ko tari ko yayi kaki ya tofar din nan ba abin ne ba ya bushe ya shiga iska ta hanyar iska ake ɗauka, so za a iya kamuwa da wannan larura. Kuma daɗin daɗawa musamman in ba tsafta a gurare gurin cunkoso jama'a ta yi yawa ana tare kamar misali gurin irin da ake cewa gurin gyaran hali jama'a da yawa ko haka duk wani taro nau'i na taro da za a taru da yawa jama'a lumfashi yana haɗuwa kuma da ne larura ko yayi kakin kamar yadda na faɗa ko tarin haka baya rufe bakinsa ko hancinsa ko yayi atishawa duka za akwai za a iya kamuwa da wannan larura ta tuberculosis tarin fuka.
To likita menene alamomin tarin fuka?
Alamomin tarin fuka suna da yawa. Na farko akwai shi tari din da lumfashi haka da wahala ko ciwon kirji ko kuma dan zazzabi haka ba mai zafi da yawa ba ko kuma da daddare mutum ya rinka kuli bayan sa ya jike ko mutum ya jin kasala ko ya jima kwata-kwata baya marmarin abinci. Duk wannan alamomi ne na tarin fuka. Kuma tarin yawanci daga abin da ya ba kowane tarsi wanda kamar ya wuce sati biyu, daga sati biyu abin da ya sama mutum zai rika kakar da majina. Kuma daga cikin alamomi na tarin fuka shi ma mutum zai rika rama, za a ga yana ramewa.
To likita su wa suka fi cin karo da cutar tarin fuka?
To tarin fuka zai iya kama kowa, zai iya kama babba, zai iya kama yaro, wanda misali da yake masu kamar ciwo na larura mai karya garkuwan jiki suna da suma kamar risk na kamuwa da wannan ciwo. Musamman saboda dama ana ci kamar su ciwon ɗanjuma ne da ɗanjumai.
Shin mai fama da tarin fuka zai iya yaɗa ta ga jama'a?
Kwarai kuwa wanda ya kamu da ciwon tarin fuka zai yaɗa shi ga al'umma. Ai na yi bayani sosai ana yada shi, contagious kuma airborne ne da ake yada shi ta hanyar iska ko limfashi.
To likita, yaya ake kula da mai fama da tarin fuka?
To yadda ake kula da mai ciwon tarin fuka, na farko dai a gano din cewa tarin fuka din ne, ta hanyar gwaji za a iya karɓar kakin sa a gwada ko a yi hoto shi ma na abin da ake cewa na x-ray, a gwada a tabbatar cewa ciwon tarin fuka ne. In shi ne, sai a dora mutum akan magani wanda zai rika sha na tsawon wani lokaci. Wannan ya fara shan magani insha Allah na bayan wani lokaci zai samu sauki, zai warke.
Shin me abu na farko da ya kamata mutum ya yi idan yana tari?
In dai mutum yana tari har ya wuce sati biyu, to sai ya je ya ga ma'aikatan lafiya, a duba shi, a karɓi kakinsa a gwada. In ta kama a yi masa hoto, a yi a tabbatar cewa ba tarin fuka ba ne. In kuma an ga tarin fukan ne kamar yadda na faɗa, sai a ɗora mutum akan magani da ake sha.
To likita, musamman ma a ƙasar Hausa ko kuma a karkara, sai ka ji an ce idan mutum yana tari a dafa mishi kadangare. To likita, shin cin kadangare na ɗaya daga cikin hanyoyin magance tarin fuka?
To gaskiya, kamar yadda kika rama ke ce, cin kadangare ko yana maganin tarin fuka, babu a kimiyance mu ba mu san wannan ba. Mun san cewa mutum yana tarin fuka akwai magunguna sahihai da aka tabbatar da ingancinsu tun da ma shekara aru-aru da suka wuce. Ana asibitoci ana ɗorawa a ba mutum magani ya sha na tsawon wasu lokuta, kuma wannan magungunan yawanci da ake da kyauta ne ake ba da su.
To daga ƙarshe, wace shawara za ka ba wa masu sauraronmu don kare kansu daga cin karo da tarin fuka da ma sauran cutuka baki ɗaya?
To shawarwarin da za mu bayar ga masu sauraro domin kariya daga ciwon tarin fuka, na yi bayanin cewa yawanci cinkoso, rashin tsafta, ko mutum yana da tarin yana kaki ya tofar barkatai, ko tari ba a rufe baki, ko su atishawa ba a rufe hanci, duk wannan zai sa a ɗauki ciwo. In har mutum yana da lura kuma yana mu'amala yana cakuɗuwa da mutane, saboda haka kin ga dole a kiyaye da tsafta, da kuma mutum in zai yi tari ya rufe bakinsa, ko in zai atishawa ya rufe hancinsa, domin in yana da larurar kada ya harbi waɗansu. Tunda ciwo ne da na faɗa za a ɗaukan shi ta hanyar limfashi. Sannan kuma babbar kariya lokacin da aka haifi jariri sati na farko, akwai allura da aka sani ake yin ta, wato BCG, tana ba da kariya daga kamuwa da ciwon tarin fuka.
Masu sauraronmu, kada da ya ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Abubakar Sa'id Kanya, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com, da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.